الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ذا بخارة كراتو تكلتا في شهر ربي سنني يوجه مسلمي سنسنشي سنادشي سنكرتا شهر لجنسو في للتاه اسم المسلم اسم المسلم يتابع نواديك يتترو أذكارنا النبي صلى الله عليه وسلم وما يقوي نواجن ربو تاشد لتتقيد ما لم يبقى باتاسك ربو تا ورمسك بلشي أبوبو أن أدو صلى الله عليه وسلم كبادان ذكري أين نساق وأدرس ثم يذكر اليوم والليلة نسائي yana da littafi da ya rubuta a kan azkar shi ne amir yawon laila yana cikin littafin sa babba sunan kuba a kan almajiransa ibn sunni shi ma ya rubuta shi ne irin wannan littafin da wannan sunan amir yawon laila da aka fi sani da littafin ibn sunni banda shi malamai sun ci gaba da rubutu a kan wannan wajen littafin Nawawi al-Azkar littafin al-Azkar na Imamun Nawawi wanda shi ma ya tattaro irin zikirruka na Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya riƙa yi a munasabobi daban-daban haka nan banda shi kamar Ibn Taymiyya yana da Al-Kalimut Tayyib كلمة طيب فيما لتابه أذكر لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكنا أقول لتابه ابن القيم الوابل السيد ورافع الكلمة الطيب لشما يا تترو أبو بودس كشاف الذكري وهكذا ما لم يستجيب بدا ربو تعلم وانا لسه تقيم wani ibn al-jazari wanda shaukani ya yi masa sharhi akwai sharhin da abin da shi ma ya yi siddiq hasan khan nuzul al-abrar da yi rairan waɗanda da tafi sura nan da yawa wasu ƙanana wasu manya wasu da isnadi wasu ba isnadi amma dukkaninsu dai sun tattaro hadisai ne na manzo sallallahu alaihi wa sallama da yake ambatan abubuwan da yake ambato da safe ko da yamma ko da dare da kuma sauran munasabobi da dandam to shi abin da ya sa shi wani ɗan littafi ya yi shahara saboda ƙanƙantarsa littafi ne wanda yake ƙarami ba shi da girma sannan ya takaita lafuzan annabi da sallallahu alaihi wasallam kawai ko ruwayar da ya ɗauko daga cikin littattafan da muka ambata ba tare da ya kawo hatta sahabin da ya ruwaito hadisin ba baya ambata sai dai kawai ya mutu gudanar magana karantarsa da rashin girmansa ya sa kowa zai iya ɗaukar shi a cikin aljihu zai yawo da shi duk inda yake zai iya zama tare da shi to wataƙila wannan ya bashi shahara da kuma shiga hannun mutane waɗanda suke ba za su iya kaiwa ga waɗancan majalisa ta kai ba waɗanda galibi da ta kai da waɗanda suna da tudu suna da girma kuma hadisan ciki akwai wanda suka inganta akwai wanda su inganta ba nan kuma ya yi kokari ya takaita akan hadisan da suka inganta bisa dogaro da aikin da malamai suka yi wa hadisan musamman ma Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya yi da wato ya dogara da littafansa sosai to shi ya sa sai kasance ya takaita akan abubuwan da suka inganta kadai wanda wanda ba su inganta ba duk da cewa za a iya samun ɗaiɗaiku wanda ya kawo wanda akwai magana a kansu wanda insha Allah za mu yi tambayi a kan wannan ko hadisai waɗanda suna da rauni a cikin bayanin da za mu yi a sharhin wannan littafi za mu yi tambayi a kansu a amma fil jumla a dukule kusan za ka iya cewa galibin abin da yake cikin hadisai ne tabbatattu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma zuwa ga wanda aka rawaito zikirin daga wajensa. Ba duka komai a yake nan ba yake ruwaya mafudiya, akwai ruwaya da ba mafudiya ba ce abin da za ka gani a wasu gurare. Ya fara da ambaton falalar zikiri domin kafin ka san kafin ka a ce ga abu ka yi shi to a gaya maka falalarsa yana da kyau, bayan kuma zai ƙara maka karfin gwiwa da kwaɗayi ta sosai wajen aikata shi. Shi yasa sai ya fara da fadlul zikiri, ya fara da bayanin falalar zikiri. Kusan waɗanda suka yi rubutu a kan azkar haka su ma suke sukan fara da batun falalar zikiri. Za mu ga Ibn Qayyim a cikin Alwaɗul Sayyid ya kawo fuskoki daban-daban sun kusa ɗari da yin maganar falalar zikiri. Saboda abu ne wanda yake zai ƙara wa mutum ƙarfin gwiwa don ya fahimci cewa wannan abu da ake buƙatarsa da shi abu ne mai muhimmanci ƙwarai da gaske, domin da su sun nuna haka kuma masu yawa daga Alƙur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ya fara da ayar Alƙur'ani ko ayoyin Alƙur'ani daga ciki akwai faɗar Allah ta'ala a cikin suratul Baqara, fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun, fadhkuruni adhkurkum ku ambace ni in ambace ku, ku ku tuna ni in tuna ku, washkuruni wala takfurun ku gode mun kada ku mutunce mun kada ku yi mutunci. Wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke nuna falalar zikiri. Da farko umarni ne Ubangiji ta'ala yake fadhkuruni adhkurkum, ku ambace ni zan ambace ku. A umarni ne tare da ambatan jaza'ul amri, in ka yi umarnin mai za a yi maka shi ne Allah ta'ala zai yi maka abin da ya umarce ka kai masa, shi ne abin da malamai suke cewa aljaza'u min jinsil amal, aljaza'u min jinsil amal, irin aikin da ka yi irin sakamakon da za su samu. Saboda haka wanda ya ambaci Allah shi ma Ubangiji ta'ala zai ambace shi. Malamai suna da fassara daban-daban da suka yi ta wato wannan umarni, wannan aya fadhkuruni adhkurkum ku ambace ni zan ambace ku mai take nufi. Wasu malamai suka ce fadhkuruni ku ambace ni bi fadhkuruni bi ta'ati adhkurkum bi rahmati, fadhkuruni bi ta'ati adhkurkum bi rahmati, ku ambace ni ta hanyar yi min da'a ko zan ambace ku ta hanyar yi muku rahama, ko kuma fadhkuruni bi ta'ati adhkurkum bi maghfirati, ku ambace ni ta hanyar yi min da'a ne kuma zan ambace ku ta hanyar yi muku rahama, ko fadhkuruni bi ni'mati bi sana, ko fadhkuruni bi sana'i bi ni'ma adhkurkum bi sana'i bi ta'a, ku ambace ni ta hanyar yabona da min kirari akan ni'imar da na muku, ko kuma zan ambace ku ta hanyar yabon ku da da'ar da kuka yi. To idan kuka yabe ni saboda na yi muku ni'ima, ko kuma zan yabe ku saboda kun mun da'a, ko kuma fadhkuruni bi shukri adhkurkum bil mazid, ku ambace ni ta hanyar yi muku godiya ne ko ambace ku ta hanyar in ƙara muku abin da na ba ku, ko adhkurkum bis zawadi. To duk wannan ma'anoni ne za su iya shiga ƙarƙashin ma'anar aya, wato aya duk za ta kunshi waɗannan ma'anoni, tunda a lafazinta yana da faɗi, tunda yana da faɗi kuma zai kunshi dukkan waɗannan ma'anoni ko ba ma'anoni wanda suke cin karo da juna ba. Saboda haka wanda ya tuna Ubangiji ta hanyar yi masa da'a, Ubangiji kuma zai tuna shi ko zai ambace shi ta hanyar yi masa sakayya da rahamarsa, ko kuma ya ambaci Ubangiji ta hanyar yin addu'a shi kuma Ubangiji zai ambace shi ta hanyar ansa masa addu'arsa, ko ya ambaci Ubangiji ta hanyar yaba masa da ni'imar da ya masa shi kuma zai ambace shi ta hanyar yaba masa da da'ar da ya masa. To duk waɗannan ma'anoni za su shiga ƙarƙashin fadhkuruni adhkurkum. to babu shakka sakamakon ya bi aikin da zaka yi girma, sakamakon da zaka samu anan da ka lura Ubangiji ne zai ambace ka, ambace Ubangiji ya fi na bawa, saboda sakamakon yana da girma. Yasa wani daga cikin sarbi ke cewa ni na san sanda Ubangiji yake ambato na, aka ce ta yaya, ya ce idan na ambace shi, saboda ya ce faskuroni a tsakurkun washkuruni wala takfuru, ku gode min kada ku yi mutunci. Don haka wannan ayar tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke nuna sakamako na wato suke nuna girman sakamako na Ubangiji ta'ala da yake yi wanda yake iya ambace shi. Sannan aya ta biyu, faɗar Allah ta'ala da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila, ya ku waɗanda suka yi imani ku ambaci Allah ambato mai yawa, wato ku ambaci Allah da yawa, sannan ku yi masa tasbihi ku tsarkake shi bukratan wa asila safe da yamma. Wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyi waɗanda suke nuna girma da falala da darajar suke ku ambaci Allah ambato mai yawa. Abubuwan da abinda yake nuna falalar zikiri a wannan ayar, na farko Allah ta'ala kafin ya umarni da shi sai da ya kira mu'mini da sunansu na mu'mini, wanda yake nuna cewa umarnin da zai basu umarni ne na yi musu gata ta yadda wannan sunan da suka cancanci shi zai ƙara dawama tare da su, kuma zai ƙara haɓaka shi da imanin da suke da shi. Ce ya ayyuhal ladina amanu, sannan ya ce udhkurullaha dhikran kathira, ku ambace shi ambato mai yawa. Kowace ibada Allah ta'ala yakan yi mata lokaci, kuma yakan yi mata alhaddul mu'ayyan alhaddul ma'lum, akan ce ga iya abinda ake so kai, sallah ga lokacin da ake farawa, ga lokacin da ake karewa, ga adadin raka'o'i da za ka yi, azumi ga lokacin da aka farlanta maka shi, ga lokacin da za ka yi, ga lokacin farawarsa, ga lokacin karewarsa, duk ibadu suna da wannan banda zikiri. Zikiri shi ba shi da wani lokaci, kuma duk ibada akan yi maka uzuri idan kana cikin wani hali a ce an yi maka uzuri. Amma shi banda zikiri matuƙar mutum yana da hankali, matuƙar mutum yana cikin hankalinsa, to ba a ɗauke masa tana Ubangiji ba da ambaton Ubangiji. Saboda haka shi zikiri a kowane lokaci a cikin sake, ana yin sa da daddare, a yi shi da rana, a yi shi a zaune, a yi shi a tsaye, a shi ana tafe ko ana kashi gidai a lafiyar korona laha kiyaman wa ƙa'udan wa ala junubihim. Saboda cikin kowane yanayin yin sa ake, sannan kuma ba shi da wani alhad, wani iyaka da aka yi aka ce fara kaza kawai idan kai shi kenan ka gama zikiri, kai dai iya abinda za ka iya yi. Sannan ibada ce wacce take mafi sauki amma kuma tana da lada da yawa, wato ita ce duk cikin ibadoji da Ubangiji ta'ala ya ce ya farlanta bawansa, bayansa babu ibada da ta kai zikiri sauki, ta kai shi rashin wahala, amma kuma babu ibada da ta kai zikiri lada. To wani yana daga cikin saukin da Ubangiji ya yi wa bayansa, ya sauke musu hanyoyin da za su yi samu aljanna, yuridu Allahu an yukhaffifa ankum, yana da cikin takfifin Ubangiji da ya yi mana. Shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ila rahmani thaqilatani fil mizan, ala khafifatani ala lisani, yace masu sauki, masu sauƙin gudana a ƙarshe, sannan kuma masu wanda suke ababen soyuwa zuwa ga Allah mai rahama, sannan masu nauyi a kan mizani. Wato fa jama'a baina khiffati al-amali wa thiqali as-sawabi, Ubangiji ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakanin rashin nauyin aikin a ai wahala, amma kuma a wajen lada yana da nauyi kwarai da gaske. To wanda zikiri babu babu ibadar da take da wannan shi sa ubangiji ya yi wannan dina amuru kullallahu zikran kaseera ya ku wadanda suka yi imani ba abuci Allah ambato mai yawa wasabbihu bukratan wa asila tarkake shi bukratan wa asila safe da yamma akwai hadisi da Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda Abu Dawud da wannan sa sun ruwaito shi hadisi Abu Sa'id al-Khudri da Abu Huraira hadisi ne da aka ji shi daga Abu Sa'id al-Khudri da Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan mutum ya tayar manistai qadar min nawbihi wa ayqadha ahlahu wa sallaya jami'an raka'atayn kutiba min adh-dhakirin Allah katsiran wa adh-dhakirat idan mutum ya tayar ya tashi daga bacci ya tashi cikin dare sannan ya tashi matarsa sannan su duka suka yi sallah shi raka'a biyu za a rubuta su min adh-dhakirin Allah katsiran wa adh-dhakirat daga cikin waɗanda suke zikiri da yawa maza da mata a wata riwayar yake ta kutiba laylata izi a wannan daren za a rubuta su min adh-dhakirin Allah katsiran wa adh-dhakirat wato ana nufin duk sanda suka yi to suna cikin wannan matuƙar za su lizimci haka matuƙar za su lizimci yin raka'a biyu tak da dare za su samu shiga cikin listin adh-dhakirin Allah katsiran wa adh-dhakirat ba wai idan sun yi sau ɗaya ba a rayuwarsu shi kenan an rubuta su kuma har abada za su ci gaba da sama haka in haka ne kowa ma zai shiga dan duk yadda za a yi a rayuwar mutum da zai tashi ya raka'a biyu ko da irin a ramadan ne yana yin qiyamul layl to da a ce wannan kawai shi ne zai sa ka zama adh-dhakirin Allah katsiran wa adh-dhakirat to da babu kusan musulmin da ba a cikin wannan kullum ana nufin al-mulazama ba shi yasa a wata ruwaya ce laylata izi a daren za a sa su in suka ci gaba da zama a haka to za su ci gaba da zama a cikin wannan kulli akwai uzuri na tafiya ko rashin lafiya ko wani abu da zai hana mutum ya yi wani raka'o'i guda biyu ko ya tashi ya yi amin laifin da wannan ba zai sa a fitar da shi ba saboda duk mutumin da yake aiki idan ya kasance ya samu uzuri na larura ta tafiya irin da uzuri da shari'a ta kan yi wa mutum hanzari da shi to wannan baya hana a bashi ladar da aka saba bashi to wannan yana nuna adh-dhakirin Allah katsiran wa adh-dhakirat ba ana nufin mutum ya riƙa yin wasu abubuwa waɗanda za su fidda shi daga cikin hayyacinsa na masu hankali ba dan wasu aka ce a yi zikiri da yawa sai su ɗauka a yi ana nufin ka zama ka fita daga hayyacinka na mutum mai hankali mai nutsuwa har za ka ga wasu ɗauka ko a taro ana tsalle ana ihu ana ƙaraji a hana mutane sakacci ne zikiri da yawa wannan ba shi ake nufi da zikiri da yawa ba mutumin duk da zai zumci abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa na zikiri a munasabobinsa daban-daban to wannan yana cikin adh-dhakirullah katsiran wa adh-dhakirat ko shakka babu duk mutumin da zai zumci haka zai zumci idan zai kwanta bacci ya faɗa abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yayin da zai kwanta bacci idan ya tashi daga bacci ya faɗa addu'ar da ake bayar da tashi daga bacci idan zai ci abinci ya ambaci Allah idan ya gama cin abinci ya ambaci Allah idan zai sa kayansa ya ambaci Allah in ya fita zai shiga masallaci ya ambaci Allah zai shiga ban ɗaki ko zai fito ya yi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar a inda lokacin da ruwan sama yake sauka ko lokacin da aka ji tsawa duk dai wata munasabar da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani abu da zikiri na ambaton Allah shi ma ya kasance a haka to wannan ba shakka yana cikin adh-dhakirin Allah katsiran wa adh-dhakirat domin farkon wanda zai wato ci gajiyar wannan sifa kafin kowa ya sami zama mai wannan sifa shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne farkon wanda zai sa sifar tashi da wannan sifa to me yake yi ya zama adh-dhakirin Allah katsiran wa adh-dhakirat babu shakka abin nan da ya koya wa al'ummarsa shi ne shi ma yake ba wai yana yin nashi da bani ya koyi ba ba ka ga wanda ya riki abin da yake yi to ya shiga cikin wanda ke yin lakasirin wanda ke rake min babu ya kuda haka nan sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda su suka ruwaito abin da yake faɗa da ya nuna cewa su suka ji daga wajensa yana faɗa suka ruwaito al'umma domin su ma su ci gaba da faɗa don haka wannan shi ne abinda mutum zai yi ya zama cikin wazakirin Allah kafirin wazakirati. Haka alhaji cewa wannan faɗar Ubangiji wadkullah zikiran kasira yana nufin mutum ya yi ta tsalle, ya yi ta ihu, ya yi ta yin wasu abubuwa da za su fidda shi daga hayyacinsa na mutum su mai da shi kamar wani tafafe ko wani mara hankali. Akwai hadisi da suke roitowa a kan wannan cewa ka ambaci Allah harace ya kuma hukunci. Wannan ba hadisin manzon Allah ba ne, hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗa haka ba. Ba inda aka ce ka yi ibada har aka kalla ka ma hukunci, ibada sai dai ta ƙara maka nutsuwa da annuri da kwanciya a cikin jama'a, ba wai ta ƙara maka ta zama ba hukunci mutane sun ga baka ganin mahaukata ba, mahaukaci ba. Saboda haka ibada da zuwa take karawa, take kara mutum musamman ma zikiri da Ubangiji ta'ala ya ambaci cewa shi zikiri yana karawa zukata da zuwa. Allazi da amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu qulubuhum, wanda suka yi imani zukatansu suna nutsuwa da ambatan Allah, kuma lalle da ambatan Allah zukata suke nutsuwa. Saboda haka ita zuciya nutsuwa take idan ana ambatan Allah, ba mutum yake cewa yake yi ba ya zama wani abu ba. Sannan daga cikin hadisan da suke nuna binna tsayo da suke nuna falalan zikiri, akwai faɗar Allah ta'ala da yake cewa wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dun al-jahri min al-qawli bil ghuduwi wal asali wa la takun min al-ghafilin. Wato wadkur rabbaka tadarruan wa khifatan, ka ambaci ubangijinka tadarruan kana mai kaskantar da kai, wa khifatan kuma kana cike da tsoro, wato kana mai kana cike da tsoro a zuciyarka, tare da tsoro da kaskantar da kai, wa dun al-jahri min al-qawli, ba tare da ɗaga miliya ba, bil guduwi wal asar, safe da yamma, wala takun min al-ghafilin, kada ka kasance cikin rankwanan. A nan umarni ne Allah ta'ala yake wa dukkan wani musulmi da ya kasance mai ambatan Allah, kuma yake gaya masa kaifiyar yadda zai ambaci Allah ɗin, wanda wannan yake nuna cewa ce ambatan Allah ɗin ba wai wani abu ne da za ka yi shi ba tsari ba. Ubangiji ta'ala ya faɗi yadda tsarin yake, ci wadkur rabbaka tadarruan wa wadkur rabbaka fi nafsika, ka ambaci ubangijinka a ranka, a zuciyarka, wanda shi ne mataki na sirri lokacin da za ka tuna ubangiji a zuciyarka, musamman ma a lokacin da za ka gamaci wani aiki, tana aikin nan ubangiji ya yarda a yi shi ko bai yarda ba, wanda yana cikin zikirin lahi fi nas, kuma kana tuna ubangiji cikin duk abin da za ka yi, kana mai kaskantar da kai lokacin da kake tuna ubangijinka, mai tadarru'i zuwa gare shi. Tadarru'i shi ne bawa ya nuna shi bai isa komai ba, shi ba kowa ba ne a gaban Allah, cewa shi ragamarsa gaba ɗaya ta rayuwarsa tana hannun ubangiji. Sau da haka bawa a wani lokaci zai kaskantar da kansa wajen bukata zuwa ga ubangijinsa, wajen ubudiyya zuwa ga ubangijinsa, wanda shi ne ake kira tadarruki. Wa khifatan, kuma yana mai cike da tsoro, yana zuciyarsa na cike da jin girman ubangiji da kwarjinin ubangiji da tsoron ubangiji a zuciyarsa. Sannan wa dun al-jahri min al-qawli, wanda shi ne wannan mataki na sama, zai iya ɗaga miliya amma ba tare da ya ɗaga miliyarsa san can ba, ta yadda zai iya ciyar da kansa, wato baina zalik, baina sirri wa baina al-jahri, shi ne sace wa dun al-jahri, ƙasa da al-jahri shi ne wanda yake can gefe ma zai san abin da kake yi. Dun al-jahri kuma kai za ka ciyar da kanka, amma wani wanda yake can gefe haka ba zai ji maka kima ba. Fi nafsika, kuma wannan ba ma sauti wanda zai fita, kana tuna ubangiji a ranka. Saboda akwai mataki na zikirun lahi fi nafs, sannan kuma zikirun lahi dun al-jahri, sibir guduwi wal asali wala takun min al-ghafilin, zama da safe da yamma sannan ka zama cikin gafala. Wannan yake nuna cewa duk mutumin da ya zan yana ambaton Allah, da irin wannan siga da irin wannan sifa to baya cikin gafanan nan sabanin wanda baya ambatan Allah to shi wannan yana cikin gafanan nan gafanan dukuwa su ne wanda Ubangiji ta'ala ya sifanta su da cewa al'amarin su a safarfata yake wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta Ubangiji ya sifanta duk wanda ya gafala da barin ambaton Ubangiji da cewa al'amarinsa a sufurkuce yake a lalace yake kada ka bi wanda muka gafalar da zuciyarsa ga barin ambaton wato baya tuna Ubangiji baya ambaton Ubangiji Allah ya ce kana amruhu furuta al'amarinsa a sufurkuce yake a lalace yake Ubangiji ta'ala ya sifanta dan wuce da cewa gafalallu ne walaqad zara'na li jahannama katsiran min al-jinni wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal-an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun Ubangiji yace mun halitta wa jahannama aljannu da mutane da yawa suna da zukatan da ba sa fahimtar komai da su suna da idanuwan da ba sa ganin komai da su suna da kunnuwan da ba sa jin komai da su ulaika kalanan Allah ce waɗannan kamar dabbobi suke balhum azal waɗannan sun ma fi dabbobi bacewa ulaika humul ghafilun Allah ce waɗannan su ne gafalallu to wani sifanta su da cewa gafalallu ne waɗanda zukatansu suke a rufe a kulle wanda Yahuda suke cewa qulubuna kalu qulubuna gona zukatan ba a kulle suke babu wani abin da yake shiga ciki to duk mutumin da zai bar ambaton Allah zuciyar za ta zama a kulle idan ta zama a kulle to ya shiga cikin sahun al-ghafiluna abinda kuma zai fitar da mutum daga cikin wannan sahu shine ya zama mai ambaton Allah shi kaga ambaton Allah wani abu ne wanda yake babba wani da gaske sannan kuma ayat tana nuna cewa ba a ambaton Allah da madaukakiyar murya to mutum ya daga muryarsa da karfi yana ambaton Allah ayata nuna ba a haka to dole jahili bil qawli bil qawli jahili bil qawli bil qawli wal asr shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yayin da yake sahabbansa suna daga murya a halin tafiya sun suka zo wani tudu ko kwari za su daga murya wajen ambaton Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana su cewa wa ala anfusikum innakum la tad'una asma wa la ghaiban lakin tad'una samian wa qarib wa la tad'una samian qariban yace kada wato ku sauka kawo kawunan ku domin wanda kuke kira ba kurma bane ba kuma wanda yake baya nan bane bare ku daga murya da inda yake ji kuna kira wanda yake samian ne mai ji ne qariban ne wa huwa ma'akum yana tare da ku yana kusa da ku wa aqrabu ilaykum min ahli hablil walid yana kusa da ku dab da ku ya fi komai a cikin ku kusanci da ku da ilimin sa da sanin sa da jin sa saboda kada ku daga murya lokacin da kuke ambaton sa shi yasa lokacin da ya faɗa musu haka sai kuma ya koma sai ya ji Abdullah bin Qais Abu Musa al-Ash'ari wanda shi rawaito abu da sai ya ji shi yana wato ainihin yana ambatar yana karanta la hawla wala quwwata illa billah sai ce shi ala adullu ala kanzin min kunuzil janna sai ce bala ya rasulullah qala la hawla wala quwwata illa billah shi bana nuna maka wata taska daga cikin taskokin aljanna ba sai ya ce eh ya rasulullah ina so a nuna mu sai ce to la hawla wala quwwata illa billah din da kike fada wato sai annabi ya tabbatar da shi akan abin da yake domin shi yana yin sa bisa da tsari yadda ake so haka ba daidai bane a rika daga murya lokacin da ake ambaton Allah ana ihu ana kara wannan baya daga cikin koyarwar Manzo sallallahu alaihi wa sallam baya daga cikin koyarwar magabata shi yasa mai sulhul usul Rahman al-Akhdari cikin manzumarsa yake cewa wazikru bisiyahi wa tafsir wa wazikru بالسياح والتصفيق لذكر الله تذكر ambatan Allah da za a yi, ana ihu, ana kara, ana daga miliya, wannan al'amari ne da bai dace ba. Ki ta wa kadra ina firqatan dhakaru tabashau wa rubama kafaru. Muna ga mun ga wasu ma idan suna zikiri suna shigar da bid'a, to wasu ma kai kace ma sun kafirta, wato saboda idan abin da suke yi da sunan zikiri ya wuce hankali, ya wuce shari'a, shari'a ba ta ce ai ba. To sannan daga cikin hadisai waɗanda suke nuna falalar zikiri, ya kawo hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda yana cikin sahih Bukhari da Muslim. Hadisin Abu Musa al-Ash'ari, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa masalul ladhi yadhkuru rabbahu wallazi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit, misalin wanda yake ambaton ubangijinsa da wanda baya ambaton ubangijinsa, misalin mai rai da matacce. Wannan lafazin Bukhari ne. Lafazin Muslim yana cewa masalul bayti alladhi yadhkuru Allahu fihi wal bayti alladhi la yadhkuru Allahu fihi masalul hayy wal mayyit, misalin gidan da ake ambaton Allah a ciki da wanda ba ambaton Allah a ciki, misalin mai rai ne da matacce. Wato mutumin da yake ambaton Allah da wanda baya ambaton Allah kamar mutum ne mai rai da wanda yake matacce. Babu shakka akwai tazara, wannan yana da rai, wannan matacce ne, wannan yana da rai, zai iya abubuwan da za su amfane shi, wannan ko matacce ne babu abin da zai iya yi, ba zai iya wani abu da zai amfana da shi ba. Ubangiji ta'ala ya sifanta Alkur'ani da bin dokokinsa da cewa wanda shine rayuwa, mutum ya zama mumini mai bin dokar Allah, wannan shine rayayye, wanda kuma ya zama da ya kauce wa hanyar Allah, wannan matacce ne, ko da kuwa zahiri ana ganin shi mai rai ne. Ubangiji ta'ala yana cewa a cikin littafinsa mai tsarki, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, yana fitar da rai mai rai daga matacce, fitar da matacce daga mai rai. Ma'anar fitar da rai daga mai rai daga matacce shi ne a samu musulmi ya fito daga tsatsan kafiri, mutum ne musulmi ya fito daga tsatsan kafiri, kamar yadda da yawa daga cikin kafirin da suka yaƙi Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ja daga da shi, irin su Abu Jahal, irin su Al-Walid ibn al-Mughira, aka samu kuma ƴaƴansu sun zo kuma sun zama cikin sahabbai, don cikin manyan sahabbai, Ikrima ibn Abi Jahal, Khalid ibn al-Walid, Safwan ibn Umayya, wanda duk ƴaƴansu ba musulmi bane, kaga yukhrijul hayya min al-mayyit. Alaka sifanta su da su rayayyu ne, waɗancan ko matattu ne. Kuma kurbin mayyita wa kurbin mayyita min al-hayy, kuma yana fitar da matacce daga rayayyi, wato a samu wanda yake mu'mini ne mai bin Allah, kuma a samu wanda zai fito daga tsakansa ba haka, kamar yadda aka a cikin abin nan Allah ta'ala ya kaddara ɗan Annabi Nuhu, gashi shi annabin Allah ne, amma kuma ɗansa sai ya kasance ba mu'mini ba, sai ya kasance cikin kafiri. To kaga wannan shi ne ma'anar yukhrijul mayyita min al-hayy, samu mutum mu'mini amma ɗansa kuma ya zama na ba haka ba. Sannan Ubangiji ta'ala ya sha wa man kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nasi ka mathalu fi dhulumati laysa bi kharijin minha, za shi wanda yake da rai, abu man kana mayyitan wanda yake matacce, fa ahyaynahu muka raya shi, wato kenan dukkan wani wanda bai karbi shiriyar Allah ba to matacce ne, sannan zai karbi shiriyar Allah sannan ya zama mai rai. Man kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nasi, muka sanya masa haske wanda yake tafiya da shi kankanin mutane, kamar masalu fi dhulumati laysa bi kharijin minha, zai zama da shi da wanda yake cikin dubbai da ba zai fito daga ciki, wasu za su zama daya ba za su zama daya ba. Don haka shi ambaton Allah da imani da da'a ga Ubangiji shi ne ruhi, shi ne rayuwar raya ruhu, abin da gangan jikin ɗan adam, da jikin ɗan adam ba za su zama tana da rai ba sai da wannan, in ba wannan to matacciya ce. Shi ya sa Ubangiji ta'ala ya sifanta Alkur'ani da cewa ruhi ne. Kazalika wa'ina ilayka ruhan min amrina ba ku ta tajribar kitabu wal hikma ubangiji da Allah ya sifanta alqur'ani cewa ruhi ne domin shi ke raya zuciya haka zuciyar bawa ba za ta rayu ba sai da alqur'ani sai da ambaton Allah sai da imani kamar yadda gangar ciki ba za ta rayu sai da ci da sha bayan rayu mutum ya rayu baya ci baya sha kuma ya zama ya zauna da rayuwarsa ba zai yi ba to haka da ita ma zuciya ba za ta rayu ba sai ana ciyar da ita kuwa karantarwa ta alqur'ani da karantarwa ta ubangiji wannan shi ne zai sa zuciya ta zama mai rai ba haka sai ta zama zuciya ce mutacciya to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masalul ladhi yadhkuru rabbahu والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت سالم تمن da yake ambaton ubangiji sa da wanda ba ambaton ubangiji sa misalin tazarasu sanarai mai rai da matacci haka nan arwaya muslim gidan da ake ambaton Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cewa wani bangare na sallolin mu da zamu yi mu rika yin su a cikin gidan daji ija'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura annabi ya ce ku sanya wani bangaren ruwa bangaren sallolin ku a cikin gidan da jin ma'ana na fi shi ku rika yi a cikin gidan da jin wala ta jaluha qubura ka ku sanya su ka ku mai da su kamar bura wato ku bar gidajen ku ko su sanya gidajen ku su zama biyutal ahya ila biyutal amwat ashe duk gidan da ba ambaton Allah gidan matattu ne shi yasa ce wala ta jaluha qubura nan kamar ta nan ne nan ne gidan masu matattu to haka nan duk gidan da ba Allah a ciki to daidai yake da makabarta daidai yake da makabarta saboda haka wannan yana nuna ambaton Allah wani abu ne wanda shi ke raya zukata shi ke raya mutane kuma shi ke raya gidaje a daga cikin hadisan da ya kawo wadanda suke nuna falalar zikiri akwai hadisan Abu Darda akwai hadisan Abu Darda imam malik ya ruwaito shi imam ahmad ya ruwaito shi tirmidhi da abu daud ibn majah a tirmidhi ibn majah da su ruwaito shi hadisan abu darda an ruwaito shi mawsulan mursalan wa marfu'an malamai da yawa sun inganta shi marfu'an shine wa afwan an ruwaito shi marfu'an wa mawqufan akwai ruwaya da take nuna zuwa ga Abu Darda kadai ko kuma wacce ce zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa ana unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqi adh-dhahabi wal wardi wa khairun lakum min an talqu aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum qalu bala qala dhikrullah ta'ala wannan hadisin shi yake nuna afdalul a'mal ba'da al-fara'id wasu masu afdalul a'mal ya da zaka da fara'id din ma za su shiga ciki za su shiga cikin shi abin da wannan hadisin ya kusa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala unabbiukum bi khairi a'malikum bana ba ku labarin mafi alkhairin ayyukan ku ba wa azka inda malikukum wanda suka fi tsarki a wajen mamallakin ku shine Allah wa arfa'iha bi darajatikum wanda suka kuma fi wato daukaka darajar ku wa khairu lakum min infaqi adh-dhahabi wal wardi wanda suka fi muku alkhairi sama da ciyar da zinari da azurfa wa khairu lakum min an talqu aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum kuma mafi alkhairi da ku haɗu da abokan gaban ku ko da kiwayen su su ba kuma su da kiwayen ku wa sahabbai suka ce bala eh muna so ya rasulullah qala zikrullahi ta'ala shi ambaton Allah ta'ala saboda haka afdalul a'mali ala al-itlaq shi ne ambaton Allah anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fifita zikiri akan as-sadaqa ya fifita zikiri akan al-jihad ya fifita zikiri akan ash-shahada shahada fi sabilillah wadanda kuma an san wadannan suna daga cikin manyan ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita zikiri akan ayyuka yace ala unabbiukum bi khairi a'malikum bana ba ku labari da mafi alkhair ayyukan ku ba aikin da ya fi kowanne alkhairi cikin ayyukan ku wa azkaha inda malikukum ya fi tsarkakuwa a wajen mamallakin ku shine Allah wa arfa'iha fi darajatikum yafi daukakuwa ga darajojinku wa khairin lakum min infaqi adh-dhahabi wal-wardi da yafi muku alkhairin ciyar da dukiya ta zinari ko dukiya ta azurfa wato sadaka da dukiyar zinari ko dukiyar azurfa a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna zikiri ya fi mutum ya ciyar da dukiyarsa ta zinari ce ko ta azurfa ko ta naira ce ko ta dala ce ko ta mece ce a zikiri ya jira sama da wannan sannan wa khairu lakum min an talqaw abawakum kuma yafi alkhairi sama da ku hadu da abokan gabanku a wata ruwaya ma min an talqaw abawakum kada ku hadu da abokan gabanku gobe mafi alkhairi daga wannan fatadribu a'naqahum ku da juya yanzu kuma wannan shine jihadi to kafsawa ku abinda ku ja daga da su ku kara sannan wa yadribu a'naqahum su ma su doki wuya ko da su ce shahada ko da suka doki wuyan ku zuwa ku za ku yi shahada to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in gaya muku abinda kuke wannan قالوا سابقا كشي بلا قال ذكر الله تعالى أبتا قال وشي يسعى وصمع لبس كشي أبتا قال شيني أفضل الأعمال فر الله دك أيك وفر الله يشي ذكر كشي دك أيك وفر الله قال تعالى يفر الله التباوى يفر الله التباوى دعزمي دسلا كرقشي ون تبايا أيك وفر نفر الله وندق أبدا متنزيه باب السمدة ya ambaci Allah ta'ala shi yasa hatta a cikin lokacin da ake cikin kofsawa tsakanin bangarori biyu na abokan gaba musulmi da kishiyoyinsu za mu ga cewa Allah ta'ala ya kira mu ne da cewa su ambaci Allah a wannan yanayin ba ya yi wanda zai damu idza laqaytum fi'atan fasbutu wadhkuru Allah katsiran la'allakum tuflihun ya koda da suka imani idza laqaytum fi'atan in kuka hadu da wani bangare na abokan musulmanku fasbutu ku jajirce wadhkurullaha katsiran ku ambaci Allah da yawa kaga hatta a filin daga Ubangiji ta'ala ya yi umarni ya cewa a ambaci Allah da yawa kuma ya jingina fala'i wato samun nasara da wannan shi kaga shi zikirin yana gaba kansa jihadin da aka ce a yi haɗe yake da zikirin din da haka shi zikiri din shi kuma zai taimaka a samu nasara shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ta filin daga baya barin ambaton ubangiji ta hanyar roƙonsa da tadarruji zuwa gare shi da yin addu'a Allah ta'ala ya ba su nasara wani hadisi ne wanda yake babba wanda kuma yake fito da falalar zikiri ƙarara hakanan daga cikin irin ruwayoyi waɗanda suke nuna falalar zikiri akwai hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu hadisi ne kursi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi daga Ubangiji ya ji shi daga Allah ta'ala Allah ta'ala yana cewa ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيت هرولا وانا حديثي من الكرسي من البخاري لمسلم سكر ويتوشي لك أبو هريرة ولا لك النبي صلى الله عليه وسلم وشيكم ولا لك الله تعالى الله تعالى يأتي أنا عند ظن عبدي بي ni ina nan a inda bawa na yake zatuna ina nan inda bawa na yake zatuna wa ana ma'ahu idza zakarani kuma ni ina tare da shi idan ya ambace ni fa idza sarani fi nafsi in ya ambace ni a ransa zakartu fi nafsi sai kuma ambace shi a raina wa in zakarani fi mala'i idan ya ambace ni cikin wani taro ذكرته في ملأ الخير منه زي أبا جيش كنت عبن دي فناشي وإن تقرب إلي شبرا إذن يقصد يقصد جيني قربودا داني قدا taqarrabtu ilayhi zira'an, ni kuma zan kusance shi gurgurdan zira'i guda. Wa in taqarraba ilayhi zira'an, idan ya kusance da gurgurdan zira'i ta, ni kuma zan kusance shi gurgurdan gaba guda. Wa in atani yamshi, in ya taho min yana tafiya, sai to harwala, ni kuma zan zo masa ina sassafa. Wannan hadisi Ubangiji Ta'ala yana nuna wa bawa ya kyautata zatansa gare shi, irin zatansa, irin yadda ya kyautata zato, irin yadda sakamakon da zai samu kenan. Shi ana inda rabbi abdi bi, ina nan inda zato na ya bawa na ya zace. Wannan magana fassara ta tazo a cikin hadisin Abu Huraira, wanda Ibn Hibban ya rawaito shi, da yake cewa Allah Ta'ala yana cewa ana inda zanni abdi bi, fa in zanna khairan falahu wa in zanna sharran falahu, ina nan inda bawa na ya zace, in ya zace alkhairi shikenan ya samu alkhairi, in ya zace sharri shikenan ya samu abin da ya zata. A ga wanda ya fassara inda zanni abdi bi din, haka da akwai wasila ibn al-asqa kamar da take cikin musnad na Imam Ahmad, Hayyan Abu Nadir yake cewa na fita zan je in dubo Warqa Yazid ibn al-Aswad, a hanya sai muka haɗu da Wasila ibn al-Asqa, sai shi ma zai tafi dubo shi, sai muka shiga wajensa tare. Yazid ibn al-Aswad yana cikin manyan tabi'ai kuma salihai masu ibada, shi ne sai ya da suka shiga, sai ya yi ishara ga Yazid ibn al-Wasila ibn al-Asqa cewa ya matso kusa. Ya matso kusa da shi, sai kama hannunsa sai ya sa a fuskarsa, shi kenan sai Wasila sai yake cewa kaifa tajiduka, yaya kake ji, sai yake cewa uhsinu dhanna billah, ina da kyakkyawan zato ga Ubangiji, sai ya ce to kai albishirinka abshir, domin na ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah Ta'ala yana cewa ana inda husnin dhanni abdi bi, fa in zanna bi khairan kana lahu wa in zanna bi sharran kana lahu, shi ina tare da zaton bawa na inda ya zace ni, in ya yi zaton kyakkyawa to sai ya samu kyakkyawa, in mummuna ya zata shi kenan sai ya samu abin da ya zata. To wannan shi ya sa ya ce duka kana kyakkyawan zato da Ubangiji ka, to kai albishi, shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamutta ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah wa bi rabbih, kada ɗayan ku ya kuskure ya mutu kwace yana kyautata zatarsa ga Ubangijinsa. Saboda haka kyautata zato ga Ubangiji wani abu ne wanda yake wajibi ga bawa, ko da yaushe ya zama mai kyautata zato ga Ubangiji. Haka in addu'a ya yi ya kyautata zaton Ubangiji zai karɓa addu'arsa. Wadallahu wa antum muqimuna bil ijaba, ku roƙi Allah kuna da yaƙinin cewa zai amsa ku, kada ku fitar da rai. Idan mutum tuba ya yi, ya yi laifi ya tuba, to ya rika kyautata san za a karɓi tubansa. In istighfari ya yi, ya rika kyautata san Ubangiji Ta'ala zai yi masa gafara. Idan aikin ibada ya yi, ya rika kyautata san Ubangiji Ta'ala zai ba shi ladan wannan aikin da ya yi. Wannan shi ake son bawa da shi ko da shi, domin da zarar ya zama da baya ya kyautata zato ga Ubangijinsa, to zai hana shi ya yi aikin kwane, sanda yake addu'a yana jin ba za a ansa masa ba, to zai daina. Haka nan in yana laifi yake jin ko ya tuba ba za a ansa, ba za a karɓi tubansa ba, to ba zai tuba ba. Haka nan in yana ibada yake jin kawai a banza yake, to zai daina. To shi yasa ya ce in ya yi zaton sharri to zai samu abin, tunda in sharri yake zata ƙarshe natijar sakamakon shi ne zai bar wannan abin da yake yi. To shi yasa Allah Ta'ala yake nuna shi bawa ya yi kyakkyawan zato da Ubangijinsa. Kyakkyawan zato din nan zai zama kamar yana ingiza shi ga ya ci gaba da aikin alkhairi, domin zai sa masa daraja, zai sa masa fata da kyakkyawan zamani wanda yana cikin abin da bawa ya kamata yi. Duba da lokaci dole mu dakata nan, insha Allah shiri na gaba za mu dora akan inda muka tsaya a wannan hadisi. Da fata abinda muka yi daidai, Allah Ta'ala ya ba mu lada, abinda ba kuskure Allah Ta'ala ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.